أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki ba mu damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke karatun aqida ta musulunci aqida wadda take fahimtar da mu kyakkyawan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu yarda da shi a cikin zukatanmu domin mu samu kyakkyawan aiki wanda yake so a cikin wannan duniya din mu samu samun nasara a cikin wannan duniya din da lahira Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu daga cikin waɗanda za su samu wannan babbar rabo bi haqqi Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin amin ya rabbal alamin yau kamar yadda muka yi alƙawari mun zo a darasi wanda ya shafi ayyuka na Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana sifofi na ayyuka bayan mun kare bayanin sifofi na zati a yau muna cikin sifofi na aiki to su sifofin aiki babbar sifa wadda zamu fara da ita a cikin wannan ita ce sifar da ake ce ma irada wato ita irada da larabci kenan mu da Hausa muna iya cewa kenan nifi ko kuma ma'anarta zai zo nan gaba yadda ake fassara ta ita irada kamar yadda malaman mu sun yi maganganu kanta da dama tun da dadewa kuma har yanzu ana maganganu game da ita me ma'anarta yaya ne irada take ta Allah subhanahu wata'ala yaya ne take yani Allah yake cewa yana so ko yana nifi ko yana gurin kaza misali shin gare shi wannan gurin yaya ne yake saboda haka nan kenan ita ma sifa wannan ta farko wanda muka ce ita ce sifa ta aiki ta Allah subhanahu wata'ala lalle kusan ya kamata a zo a zauna a yi bayani kanta saboda mu gane ainihin irada ta Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda muka ce ma'anar irada tana da ma'ana kamar guda biyu na farko ana cewa tana ba da ma'anar so kenan da an ce wani yana da irada ta yin kaza misali ma'ana yana so yayi abin da larabci yurid yaf'al kaza yana so ne sannan akwai ma'ana ta biyu ita ce wadda suke cewa kana da nufin yin wani abu ka kudurta cikin zuciyarka kana so kai wannan shi ma ana ce mai irada kenan kudurtawa cikin zuciya kenan da nihil lalle lalle kana son ka aikata abu to wannan shi ma ana ce mishi irada To sannan idan muka dauki na farko kenan abin da ya shahi so in muka dauki irada da ma'anar so ma'anar so kamar yadda muka sani shi so wani abu ne wanda ana samun shi cikin halitta na halittu wanda Allah subhanahu wata'ala yayi kamar mutum idan muka dauki misali sifa ce wadda ba zati ce ta shi ba tana samun shi ne shi ne suke cewa tana daga cikin as-sifatul 'arida sifa wadda tana zoma mutum ne tana rabuwa da shi ba zatin shi bane ba kamar misali dariya ba ko kuka ga dan adam wanda zatin shi ne ba wai ya same shi bane a zatin dan adam tunda aka halice shi yana da wannan sifa din amma ka dauki sifa ta ilimi in ka dauki sifa ta ƙarya misali ta fadin gaskiya in ka dauki sifa ta ibada ga mutum duk wannan sifofi ne waɗanda daga baya yake samun su kenan kaga su ne suke ce ma wai wadda ta rabu da shi ba za ta yi shi bane. To haka nan so ma ana cewa so yana daga cikin sifofi wanda a wani bangaren mutum suna samun shi ne ba daga za ta yi shi bane. To sifan nan ta so wadda muka ce ba zatin dan adam bane, za mu same shi sifa ce wadda ake raba ta cikin sifofi na aiki na mutum, kenan ba sifofi ne na zati ba kamar da muka ce. Shi yasa yanzu mutum idan ka same shi yana son ni'imomi, sifa ce ta aiki, sai dai ga ni'ima din kuma yake son ya samu wannan ni'ima din. Arziki ne yake so kenan, cikin arzikin ma kuɗi ne yake so, aure ne yake son ya yi, gida ne yake son ya gina, yana son ya yi ilimi ne, menene yake so. Za ka samu wannan so ɗin da ke gare shi sifa ce wadda ta zo ta same shi ne, tana daga cikin sifofi kenan na aiki. Amma sifa ta biyu ko mu ce ma'ana ta biyu wadda muka gani ta irada, wadda muka ce nufi da gurin aikata wani aiki, ita ba wannan ba makawa tabbas, ba ma sai ya kai mun yi bayanin ta ba, tana daga cikin sifofi kenan na aiki, tunda gurin ka aikata wani abu ne, kana guri ne naka aikata wani abu. Da babu aikin kai gurin ka aikata shi, kenan sai akwai aikin wanda lalle gashi nan kana so ka yi shi ne, ko kana son ka samu wani abu ne, sai ka yi nihi ka yi guri. To wannan shi ma suna ce mai yana daga cikin sifofi na aiki. To shin a yanzu tambayar mu ita ce, yanzu bayan mun san sifofi ko kuma mu ce ma'anar irada a wurin mutum, yana ba da ma'anar so kamar yadda muka ce yana ba da ma'anar nihi da guri, shin a wurin Allah ma haka ne ma'anar irada yake ko ba haka ne ba? Anan ita ce tambaya. Shin kamar yadda Allah yake cewa turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah, ku ga kunan kuna son kuna guri, kuna so ko kuna gurin wannan duniya din wadda wani abu ne wanda ya zo kuma zai wuce, dan mafi yawa abu in dai ba zatin ka bane, dama shine babbanci ma tsakanin zati da kuma abin da ya shahi sifofi na aiki. Su abubuwan da suke zatin mutum ba su rabuwa da shi har kullun yana nan, har ma bayin ya zo ya bar duniya suna dai tare da shi. Amma sifofin aiki wa yana iya barin sunan ya tahi, kaga kenan bambanci ne kenan tsakanin sifofin aiki da na zati. Saboda haka nan a nan wurin Allah yake nuna mamu duniya fa wata abu ce wadda ita ma arida ce, ta zo ne ta same ka ne, da baka da ita, da ka zo baka da komai, sai Allah ya zo ya baka arziki na duniya, duk abin da ke tare da shi yanzu na arziki Allah ne ya baka, ka kenan ya raba maka shi ne da can baka da shi ba zatin ka bane. Arada duniya wannan abin wanda take arada ce, wallahu yuridul akhirah, alhali Allah yana muku nihimmi ko yana so gare ku mi lahira, yake so gare mu ba wai duniya ba. Duniya yayi ta ne kamar wasila, hanya ce wadda za ta kai mu ga lahira, ta kai mu kuma ga samun babbar rabo a ran lahira, amma wa in mun bi Allah hanya ce kuma wadda take kai mutane ga halaka idan suka zabe ta ita kadai suka yi watsi ran lahira. Saboda haka nan duniya a wurin Allah ba komai bace illa wannan wasila din, lahira ita ce Allah yake nufi. Kun ga a cikin wannan aya din wadda ta zo cikin suratul anfal aya ta 67, kalmar irada ta zo a wurin Allah, ta zo a bayanin bangaren mutane, ta zo a bayanin kuma bangaren shi Allah subhanahu wata'ala. To a yanzu mun san irada da ma'anarta a wurin mutum, shin wannan iradan ma wadda ta zo cikin wannan aya din ma'anarta ita ma kamar yadda ma'anar irada take a wurin mutane haka take a wurin Allah subhanahu wata'ala, ko ba haka ne ba? A nan wurin wasu malamai sun zo da bayani cewa lallai irada tana zuwa da ma'anar so, amma mu sani da farko suke son su nuna mu ta zo da ma'anar so da dama a cikin Alkur'ani, a cikin ruwayoyi ma haka ta zo da wannan. Idan mutum ya je musamman irin masu bahasi in suna son su nema misali masu irin kwamfuta suna da littattafai na addini, in suka rubuta kalmar irada cikin littattafansu zai iya ba su kalmomin irada da adadinta, irin ko yuriduna ne ko turidu ko gasanan da sauransu, zai ga ma'anar irada. Kuma idan ku ya koma matafsirai, a nan tafsirai za su ba shi ma'anar irada da wace ma'ana ne take. To a nan wurin su dai malamai a takaice sun nuna lallai irada tana iya zuwa da ma'anar so a wurin Allah ma subhanahu wa ta'ala, a ce yana son kaza. Sai dai a wurin Allah sifa ce ta zati ko kuma a'a sifa ce ta aiki, kamar a wurin mutum da muka ce sifa ce ta aiki, nan ne abin tambaya yake. Shi yasa wasu suna ganin Allah subhanahu wa ta'ala irada a wurin shi zatin shi ne, ba wai sifa ba ce wadda ta zo mishi, a zatin shi ne. Amma a wani bangare in an hangi duk wani wasu kurakurai wanda ana iya kakkaɓe su daga abin da ya shafi irada, kamar da mun sani duk sifofi da muka ce kana iya ɗauko sifa wadda akwai ta irinta ga mutum, amma ka yi ƙoƙarin gane cewa in har tana da kuskure ko min karanta shi, to ka jaye wannan kuskuren. In tana da naƙasa ko aibi ko ma menene, ka jaye shi daga wannan sifa ɗin, sannan ka raba sifa ga Allah, don saboda Allah shi ne mai kammalallar sifa, shi ne kuma ka yi mahalicci sifofi ga halittun shi, shi ne mai yin komi kamar yadda shi ne ya yi kowa. Saboda haka nan sifa ainihinta ma da kamalarta da kammalallar sifa tana kuma ma Allah ne. Suka ce a nan wurin idan so ya ba da ma'ana ta dukkan kaɓewar abubuwa wanda sun shahi naqsi ko aibi ko sauransu, to wannan sifa ɗin za ta zama sifa zati ga Allah. Amma idan muka kalli sifa misali ta so na wani abu wanda zai faruwa nan gaba ga wasu abubuwa kamar kenan ayyuka, to a nan wurin so yana da ma'anar kenan sifofi na zati. Kusan kenan za mu fahimci irin wannan darussa ɗin, mafi yawansu ka gane za na Allah a lokaci guda kana gane sifofi na aiki na Allah. Saboda daman kamar yadda muka ce akwai wani bambanci wanda ke da kai cikin sifofin zati na cewa babu zamani a cikin sifofin zati, wannan kullun ya kamata mu san da shi. Ma'ana babu lokaci ko kadan cikin al'amarin zati kafin ka tabbatar da sifa ta Allah, ba ka kallon wani zamani. Amma duk lokacin da za ka kalli zamani, to wannan sifa ta zama ta aiki ba wai ta zati ba. A shi yasa ma kenan nan ne muke gane hakikanin sifofi na zati lokacin da bamu kalli wani zamani cikinsu ba. Kamar yadda shi ma mutum sifofin shi na zati babu wani kallon zamani ko da yazo tare da su yazo, haka nan ma Allah tare da sifofin shi ke na zati na aiki daga baya ne suke faruwa bayan halittu. A nan za mu dakata sai kuma darasi na gaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.